الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسرامو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fitin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malamin domin samun mafita kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 55 ko kuma ta kan adireshin email na fitin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 25 ga watan Shawwal na shekara ta 1445 ba tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 4 ga watan Mayu na shekara ta 2024 kuma kamar kowane lokaci. A yau ma muna tare da shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OOL babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana da maganganu waɗanda suke dunkulallu amma cike suke da abubuwa da dama cike suke da hikimomi masu yawa saboda yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da shi an ba shi kalmomi waɗanda suke dunkulallu curarru amma cike suke da hikima yana cewa wuti tu jawami al-kalim an ba ni kalmomi waɗanda suke tattaro abubuwa da yawa daga cikin irin jawami'ul kalim wato kalmomi masu tattaro abubuwa da yawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su akwai hadisin nan sahihi na Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cikin sahihaini yana cikin sahih Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mu'mini ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa. Wannan hadisi ne wanda yake yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam a rayuwar mu'mini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wata dunkulalliyar ka'ida ce wanda da a ce kowane mu'mini zai dauke ta ya aiki da ita to babu shakka rayuwa za ta yi kyau. Rayuwarsa shi karan kansa ta yi kyau tsakaninsa da ubangijinsa rayuwarsa ta yi kyau tsakaninsa da waɗanda yake zama tare da su haka nan rayuwar wasu ma ta yi kyau saboda wannan ka'idar da ya rike ya mai da ita ka'idar zamantakewarsa da sauran mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mu'mini ba abinda ake nufi ba zai zama mu'mini ba imanin sa ba zai cika ba ya zanto mu'mini mai cikakken imani ya zanto ya kai wata gaya wata kololuwa a imani kamar yadda yazo a cikin riwayar Imam Ahmad a Musnad Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yablugu abdun haqqa at-taqwa wa ghayata at-taqwa hatta yuhibba la yablugu abdun mablagha at-taqwa hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai kai matuƙa ga taqwa ba ko ya kai matuƙa ga tsoron Allah har sai ya so wa dan mutane hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair har sai ya so wa mutane abinda yake so wa kansa da alkhairi saboda haka anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kore masa imani ne gaba ɗaya ba domin duk wanda aka kore wa imanin sa gaba ɗaya to kamar an ce kafiri ne ba shiga aljanna domin da baya da imani baya babu shi a ci baya da rabuwa cikin aljanna to kuma wannan bai kai laifin da za a kafirta mutum a dalilin sa ba sai dai abinda ake nufi anan shine kore masa imani na wajibi wato imanin da yake cikakken wato wanda yake cikakken wanda yake cika masa imanin sa wanda idan bai yi ba to zai zama mai laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ne لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن مؤمني بزي زنبا الحال ينا مؤمني بزي شاكيا بينا مؤمني بزي ساتا بينا مؤمني أنا نفهم بزي زما ميتككين إيماني با kuma ya zama yana sata ko yana zina ko yana shagiya haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi la yu'min bal la ya'balu jaruhu bawa'iqahu wanda duk makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba to wannan ba zai zama mu'mini ba abinda ake nufi shine kyautatawa makoci wajibi ne wanda duk ya zanto makocinsa yana fargaba yana tsoro kada ya cutar da shi babu shakka wannan ya aikata laifi wannan shine ma'anar kore imani anan ana tafin ai kore ba rukunin imani aka ba asalin imani aka kore ba an kore al-ibadul wajib wato imanin da yake na wajibi wanda idan mutum bai yi shi ba to zai zama mai laifi a gurin Allah subhanahu wataala to anan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude wannan magana da kore imani cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wata riwaya kamar riwaya Imam Ahmad hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi hasse ya so wa mutane saboda kan an ce dan uwansa ana nufin dan uwansa a mutuntaka ba wai ana nufin wanda ya zama dan uwansa na jini ba wansa ko kaninsa ko shakikinsa ko wani wanda yake makusancinsa ba ba wai kawai wannan ake nufi ba babu shakka waɗannan su suka fi cancanta su samu kyautatawa daga wajensa amma hadisin yana nufin kowa da kowa shi yasa yace hatta arwar Imam Ahmad hatta yuhibba linnasi ba yuhibbu li nafsihi min alkhairi sai ya so wa mutane abinda yake so wa kansa na alkhairi babu shakka dan adam da yake mai nagartacciyar halitta mai tsabtacciyar zuciya wanda fikirarsa bata canza ba yana so wa kansa ne abinda zai amfanar da shi abinda zai jiyar da shi dadi na duniya da lahira abinda zai tsare masa lafiyarsa da mutuncinsa zai tsare masa arzikinsa abinda duk zai zama ya samar masa da salama da aminci a rayuwarsa to duk mutumin da yake son ya ga rayuwarsa ta yi kyau rayuwarsa ta zama mai dadi a nan duniya a lahira ma kuma ya samu mai dadi to yaso wa dan uwansa shi ma irin wannan rayuwa saboda kaga hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so wa kansa duk dan adam zai so wa kansa alkhairi ne shi yasa riwayar Imam Ahmad aka bayyana wannan din hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi dan idan yana son wani abu ne na sabon Allah wannan babu shakka ba zai so a ce dan uwansa ba ya fada cikin sabon Allah ba domin shi kansa wani abu ne wanda yake mai cutar da shi ko ya sani ko bai sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min alkhairi abinda yake na alkhairi to idan da mutane misali za su dauki wannan a matsayin kaida ta zamantakewa za su kyautata wa mutane kamar yanda suke so a kyautata musu to da rayuwa ta yi kyau babu wanda yake baya son a masa gaskiya to shi ne zai hana yau mutane gaskiya ba wanda baya son a rike masa amana in ya bayar to shi ma ya rike wa mutane amanar da za su bashi ba wanda baya son a cika masa alkawari to shi ma ya cika wa mutane alkawarin su kamar yadda yake so a cika masa ba wanda baya son adalci to shi ma ya so wa mutane su yi musu adalci kamar yadda yake so su yi masa adalci ba wanda baya son afuwa in yayi ba daidai ba a yi masa afuwa a yafe masa a yi masa rangwame to shi ma ya wa mutane rangwame ba wanda baya son hakuri a yi haƙuri da shi a lokacin da ya yi wani abin da ya kamata a yi masa magana ko kuma a ɗauki wani mataki tsatsaura a kansa a yi haƙuri a jure to shi ma ya yi wa mutane irin wannan saboda ka dukkan wani abu na kyakkyawa ɗan adam zai so a yi masa zai so a yi masa ihsani zai so a kyautata masa zai so a kyautata wa na kusa da shi zai so a kyautata wa ƴaƴansa a kyautata wa matansa zai so dukkan wani abu wanda zai jiyar da shi farin ciki ya jiyar da shi daɗi to shi ma ya so wa dan uwansa irin wannan haka nan zai so ya kubuta daga dukkan wani abin da zai cutar da shi ba zai so zalunci ba zai so ƙarya ba zai so rashin gaskiya ba zai so rashin amana ba wato cin amana ba zai so ainihin karya alkawari ba, ba zai so a bata masa wani nashi ba, ba zai so a cutar da wani nashi ba, to shi ma ya so wa dan uwansa kubuta daga wannan abin da baya so shi ma ya same shi. To shi kaga idan da a ce ita wannan ka'idar mutum zai dabbaka ta a rayuwarsa ko mutane za su dabbaka ta a rayuwarsu, to da an samu kyakkyawar zamantakewa ta al'umma, kowa ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa, babu wani wanda yake so wa kansa cutuwa, babu wanda yake so wa kansa zalunci, babu wanda yake so wa kansa mugunta, babu wanda yake so wa kansa ci baya, babu wanda yake so wa kansa wahala. To tunda baka so wa kanka waɗannan abubuwan, to kakka so wa mutane ko wani wanda kake tare da shi ya fada cikin irin wannan abin da kaga wannan ka'ida inda mutane za su rike ta a zamantakewar su ta yau da gobe, to kaga an kawo ƙarshen hasada, an kawo ƙarshen wato kullatar juna, an kawo ƙarshen adawa, an kawo ƙarshen mugunta, an kawo ƙarshen wani tashin tashina, tunda dukkan wani abin da yake haifar da ka so wa mutum zalunci, ka so wa mutum fadawa cikin cuta, ka so wa mutum ci baya, waɗannan abubuwan su suke haifar da shi. To idan ya zanto za ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka na alkhairi, ba mu shakka hasada ba za ta zo a nan ba. Mutum zai so idan kasuwanci yake yi, kasuwancin sai ya ci gaba, zai ga yana samun arziki, yana samun alheri, to shi ma ya so wa ɗan uwansa haka, dan ya ga ɗan uwansa yana samun abin da ya kamata na alkhairi, kasuwancin sa yana ci gaba, a aiki yake yana ƙara samun wani girman matsayi a cikin aikin sa, a me yake ya ji dadi, yayi farin ciki kamar shi yake samu. Wannan shine ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka, a wani abu ne kake ganin ɗan uwanka yana ciki na damuwa, ka so ya rabu da wannan abin, kai abin da zai taimaka masa ya fitar daga cikin wannan damuwar, kamar yanda kai ma zaka so inda a ce wani abu irin wannan zai same ka a taimaka maka a fitar da kai. To kaga shi zamantakewa za ta yi kyau, shi yasa ka'ida ce wadda idan wato za ta iya shiga kowane rukuni, kowane bangare na rayuwar ɗan adam, za ta iya shiga cikin kowane irin bangare, kuma za ta magance kowace irin matsala. Ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka, ka ƙi masa abin da kake ƙi wa kanka, in ka so masa abin da kake so wa kanka, to kuma ka ƙi abin da ba ka so kai ma ya same ka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu Dharr al-Ghifari yake neman a bashi, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake neman a bashi wani matsayi, a bashi wani aiki da shi ma zai rike ya zama wani shugaba akan wani aiki, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya Abu Dharr, inni la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, ya Abu Dharr, ina so maka abin da nake so wa kaina, la ta'ammaranna ala ithnain wa la tawallayanna ma la yatim, kada ka yadda a baka shugabancin mutum biyu, kada ka yadda a baka ajiyar dukiyar balaya. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama a kamar yadda yazo a cikin ruwaya Muslim yake cewa, inni araka dhaifan, ina ganin ka mai rauni ne, ina ganin ka kana da rauni. Mutumin da yake da rauni ba wai raunin imani ba, ba rauni wajen bangaren gaskiyarsa ba. Da Abu Dharr al-Ghifari Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, babu wani wanda sama ta yi wa inuwa ƙasa ta ɗauke shi yake mafi gaskiyar lahaja, wato magana, kamar Abu Dharr, ma zallatil khadra wa ma qallatil ghabra asdaqa zi lahjatin min Abi Dharr. To amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, inni araka dhaifan, ina ganin kana da rauni, ma'ana ba ka da sifa ta jajircewa irin ta shugabanni, wanda zai tsaya ya kafe in aka yi ba daidai ba, ya ga dole sai an gyara, in wani ya yi ba daidai mai ɗauki matakin da ya dace nan take, in wani ya cancanci horo ya hora shi duk abin da ya kamata ya yi ba tare da wani tausayi ko wani abu na abin nan ya kama masa zuciya ba. To kai kana da wannan raunin, Annabi ya ce, kada ka kuskura a baka shugabancin mutum biyu, wato za ku yi tafiya ku uku a ce kai ne shugaba, ka yadda ka karɓi wannan shugabancin, kar ka yadda wani ya zo mutuwa ya yi maka wasiya da dukiyar maraya a ce ga abin da aka bar masa kadara kai ka rike masa, kar ka yadda da wannan. A nan Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko sai da ya fara buɗe masa zancensa da cewa, ina so maka abinda nake so wa kaina. Duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne a cikin al'umma, duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya da rauni, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani rauni tare da shi, babu wata amana da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai rike ba, tunda har Allah subhanahu wataala ya bashi amanar wahayi. Shi yasa yake cewa sahabbansa lokacin da wani bayan an yi rabo ya wuni yake cewa ba idan Allah ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi yace yanzu wanda suke sama, wanda yake sama yana nufin Allah ya amince mu, ana ya aiko mun da wahayi, ko kuma ku kasa amince mu, yana nufin wannan da yayi wannan magana. Saboda haka yana da amana, amanar da babu wanda ya kai ya kai shi a ita. Sannan yana da karfin shugabanci domin a zamaninsa shi ne shugaba, babu wani wanda yake wani abu ba tare da bin umarninsa ko dokarsa ba. To amma a nan sai ya ce wa Abu Zar, ina so maka abin da nake so wa kaina. Sai ya ce amma kar ka yarda ka karɓi shugabancin mutum biyu. Wato abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan yake nufi, inda ni mai rauni ne kamar ka, to ba zan yarda da wannan ba. Inda ina da rauni kamar yadda kake da rauni, ba zan karɓi shugabancin mutum biyu ni ne shugabansu ba. Ba zan yarda a bani ajiyar dukiyar baraya ba, da a ce ina da rauni kamar ka. Shi ne ma'anar ina so maka abin da nake so wa kaina. Saboda haka abin da yake so wa kansa shi ne, in yana da rauni ba zai karɓi wannan abin da, tunda to kai yanzu kana da rauni, kar ka yarda ka karɓa. Saboda haka shi a ka'idar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ay an takraha aidan li akhika ma takrahu li nafsihi. Dan dan uwanka kai ne da kai da shi abu ɗaya ne. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala yakan kirawo musulmi da anfusakum, wato gaba ɗaya ya basu abin nan sifa guda ɗaya ta annafs guda ɗaya. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum ku yi wa junanku sallama, makace fasallimu ala anfusikum. Zanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira. Saboda haka Allah yakan hada mu'minai a matsayin nafsu ce guda daya, a matsayin dukkan su wani abu ne guda daya. Shi yasa daga cikin fassarar da malamai suka yi wa fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa la taqtulu anfusakum, kada ku kashe junanku, suka ce kada ku kashe junanku, inna Allaha kana bikum rahima. Allah yana tausaya muku, don haka ku yi abin da za ku kashe junanku. Faktulu anfusakum, ku kashe junanku. Saboda haka duk mu'minai jiki ɗaya ne, abu ɗaya ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kamar yadda ya zo cikin hadisin Nu'man a cikin sahihaini, Nabi yake cewa mathalul mu'minina fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim ka mathalil jasad idza shaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahl wal humma. To misalin mu'minai wajen tausayinsu da jin kansu da kaurar junansu kamar jiki ne, wato kamar jiki guda daya. Yayin da wata gaba ta kamu da rashin lafiya, sauran gaba duka sai su karbi su masu ansa, kuma a rasa bacci, zazzabi ya kama mutum ya kasa samun bacci. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sifanta mu'minai da cewa jiki daya ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mu'minu للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, حديث أبو موسى الأشعري. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. النبي كي شاهد مؤمني تعالى لو أنسى مؤمني كما الجني ني نساش سيكي كرحة بساش كما الجني جني دا ذا إكتنغا ولا دا أبو إيني دي دا أكب فاسا ونبولي أكتشري وسو بللكا دا شكو ونن جني تو أنكارا وجني روني دا ذا أكوما شري وازي كارا روني دا ذا أداو دا سو جني زي كارا كارفي. Haka mumini da dan uwansa mumini yake. Saboda haka yayin da ka so wa kan dan uwanka abinda kake so wa kanka, kamar kai ka so wa kanka ne, ka so wa kanka, to ka so wa dan uwanka irin wannan. Shi yasa za ka ga magabata suna da saraha, wato suna fitowa su faɗa abu karara ba tare da wani abin nan ba. Akwai sanda Muhammad ibn Wasi ɗaya daga cikin magabata na kwarai, yake yi wani jakinsa zai sayar kasuwa, sai mai sayar yake cewa shin za ka yarje min wannan jakin, za ka yarje min ci? Sai ya ce lau kuntu ardahu lama bai'tuhu, da na yarda da shi ba zan sayar ba. Ma'ana ni a karan kaina ba yarda da shi ba. Kaga ƙar wato ƙarshen mutum ya fito ya gaya maka abin da yake ji a ransa, in kana so shi amma ni bai mun ba saboda haka ni ban yadda da shi ba don haka in kai kace in zaba maka shi bazan zaba maka shi ba shine zai sayar da kayan sa amma kuma gashi yadda yake fada wa mai saya to irin wannan in ba a irin cikin wannan al'umma ba da wahala ka samu irin wannan mutum ya fito kwaro-kwaro ya gaya maka illar abin da yake kawo ya kawo kasuwa domin ya sayar ce masa in shine ba zai zaba wa kansa wannan abu ba to wannan shi tace ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wacce ka'ida ce mai fadin gaske kuma dukkan rayuwar mutane za ta shiga ciki kuma za ta magance dukkan wasu matsaloli ka so wa mutane abinda kake so wa kanka na alkhairi saboda ka duk wani abu in ya faru to ka sa kanka a matsayin wannan wato wani abu ya faru dan uwanka ka sa kanka a gurbin dan uwanka ka gani kai in kai ne za ka yadda da haka in ka ji cewa abin kai ma yayi maka to shikenan ya nuna cewa abu ne mai kyau amma in kai inda kai ne a matsayinsa ba za ka so ba duk mutumin da zai cuci dan uwansa ba zai so shi a cuce shi duk mutumin da zai zalunci wani shi ba zai so a yi masa zaluncin ba duk mutumin da zai ci amanar wani shi ba zai so a ci amanarsa ba duk mutumin da zai cutar da iyalin wani shi ba zai so a cutar da nashi ba kaga babu maganar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi saboda haka wannan ka'ida ce dunkulalliya daga cikin irin ka'idoji na rayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora al'ummarsa a kai wanda kuma ita ce a yau muke kamfarta muka rasa ta cikin rayuwar mutum da gobe shi yasa za ka ga kowa kawai kansa ya sani baya daukan yan uwansa a matsayin sa shi kansa yana daukan su sune daban zai iya cutar da su zai iya musu abin da yake na rashin gaskiya amma shi fa kamar yadda Bahaushe ce wanda ba ya san jarfa shi ba zai so a yi masa irin wannan ba to wannan ya saba wa ka'ida ta muminai ya saba ta ka'ida ta wanda yake so ya shiga cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya fitar da shi daga ya nesanta shi daga cikin wuta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala aljanna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai faranta masa a shigar da shi aljanna a nesanta shi daga wuta to mutuwa ta same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira kuma yayi wa mutane abin da yake so shi ma ai masa saboda duk mutumin da yake so ya shiga aljanna kuma a nesantar da shi daga shiga wuta to ya rike imanin sa tsakaninsa da Allah wato ci gaba da kyautata alaƙar sa da Ubangiji ta zama alaƙa ce mai ƙarfi sannan kuma alaƙa sa da mutane ya gina ta akan wannan ka'ida fal ya'ti ila an-nasi allazi yuhibbu an yu'ta ilayhi yayi wa mutane abinda shi ma yake so a yi masa Allah ya sa mu dace
amin sun amin malalla isa ka da kare tunda mace farko ya wuta so daga wanda yake cewa malam yayi tafiya ne tun kafin sallah karama to sai ya ware abinda za a bayar na matsayin zakar fidda kai yace idan lokaci yayi a bayar to bayan ya tafi sai waɗanda ya ce a bai waɗin sai suka kawo kuka ba su da abincin yin azumi sai ta wace ya bar saƙon abinta ta ɗauka ta ba su kafin lokacin ya zo to shi ne ke tambayar malam yanzu bayan ya dawo sai take ya gaya musu cewar ga yadda aka yi shin menene matsayin fidda kai ɗin da ya fitar
to ita fidda kai tana da lokaci akwai farkon da ake bayar da ita akwai kuma sanda take wucewa ta zama sadaka kamar sauran sadakoki wato ana iya fitar da ita kafin idi da kwana biyu kafin idi da kwana biyu lokacin ake iya fitar da ita ba za a fitar da ita ba kafin idi da kwana uku ko da kwana hudu ko sati daya kafin idi da kwana biyu mutum zai iya fitar da ita sannan kuma za a ci gaba da fitar da ita tun daga lokacin har zuwa lokacin da liman zai yi sallama wato za a gama sallar idi da an zara an gama sallar idi kuma shikenan duk wani abin da mutum ya bayar bayan gama sallar idi na sadaka to ya zama sadaka daga cikin sadakoki game da Annabi sallallahu alaihi wasallam to aka bayar da ita kafin lokacin ta saboda ba fidda ba kai ba sun ce idan mutum kuma ya bari har lokacin ya wuce bai yi ba zai bayar sai dai kawai sadaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yi sadaqatu min as-sadaqat ta zama sadaka amma zai fitar da ita bai ko da lokacin ya wuce sai dai kuma ta zama sadaka ba za ta shiga cikin jerin a fidda kai ba
to sai wannan shugaban ga chamalan tambayar sai tace mutum ne ake bin sa bashi na azumi guda biyar ga kuma sai ta shawwal ya kusa karewa shin zai iya yin sitar shawal din kafin ya biya Ramadan din ko ko yaya wani zance wato menene zance mafi rinjaye
to akwai maganar cewa idan lokaci ya kure alwaqtul dayyiq ba ya da lokaci yana iya yi amma dai abin da yafi shine ya cika shi azumin sa na Ramadan ya cika shi azumin sa na Ramadan in ya cika shi azumin sa na Ramadan to sai ya yi wata koda ba a cikin watan shawwal din ba sai ya yi guda shida ya zama na kamar wanda ya samu larura ne ba ta bashi yayi shidan a cikin shawwal ba to yana da dama ya yi su a wasu lokuta daban an fi so ya yi shi a shawwal din inda a ce ya samu dama domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassar da shawwal a duka hadisan da ya magana yayi tabbatar shawwal din amma iya zanto wasu dalilai sun hana shi ya sa sun hana shi yayi a cikin wannan watan shawwal din to yana iya yin su koda a wajen shawwal din ne tunda hatta farilla idan ba a samu ita a cikin Ramadan ba ana yin ta a wajen Ramadan a matsayin anbiya na watan Ramadan din
to sai shi kuma ne ke ce malam menene hukuncin ya azumci ranar Asabar kamar idan yana yin azumin sittu shawwal
babu komai dama abinda aka hana ga waɗanda ma suka da yawa da suka inganta hadisin cewa la tasubu yawmas sabt ana nufin kada ku ware ta da azumi ko ku yi azumi saboda tana ranar Asabar tana ranar Asabar kamar da kake yin azumin Litinin kamar da kake yin azumin Alhamis to ka ware Asabar kuma kana yin azumi a ciki to suka ce wannan shine aka hana amma in za a hada ta da wata rana gabanin ta ko da wata rana bayan ta ayyayin Juma'a Asabar ko Asabar Lahadi wannan babu komai za ta su yawmas sabt wannan ga waɗanda suka inganta hadisin amma da yawa daga cikin malamai sun raunana shi wannan hadisi na annabi ya da su yawmas sabt ana yin azumi ranar Asabar
to sai wannan shi kuma yake cewa malam wani ne ya dauki azumi na Shawwal to sai kawai yace tunda ba Ramadan bane ya fasa yau shine ke tambayar yaya abin yake
ba haka yake ba in ka dauki azumi ko wani aiki ba na nafila ka fara shi to bai halatta ka watsar da shi haka kawai ba tare da wata larura ba in akwai wani uzuri babu laifi farilla abin da nafila ba ta kai farilla ba a ƙarfi kaga dama kai ba ka samu lada ba kaga dama ba a cewa ka dauki zunubi ko ka alaki dan baka yi shi ba amma in ka fara kamar yadda wasu malamai suke gani dukkan wani aiki na tadawwu'i idan mutum ya fara shi to san da ya shiga aiki ya zama wajibi ya karasa shi ya zama wajibi ya karasa shi saboda Allah ya ce la tuqiru a'malakum kar ku lalata ayyukanku dole zai shiga wani aikin alkhairi kuma ya fasa shi in azumi ne zai ci abinci ko sha ruwa kaga ya lalata aikin sa Allah ya ce kada ku lalata ayyukanku wasu malamai sun yi hujja da wannan akan haramcin ka fara wani abu na nafila babu dalili babu wani sababi babu wani uzuri ka zo ka lalata shi saboda ka in ka fara to ka kai ƙarshe in wani abu ya gitto na uzuri wani abu da shari'a ta baka ta rangwame a kansa shikenan wannan za ka iya a cewa amma ba haka kawai ka fara azumi kuma kawai ka ce ka fasa tunda ba wajibi bane
to sai wannan yake tambayar malam shin mutum zai iya yin tawassuli da ayyukan alheri da yayi a lokacin da zai yi addu'a
na'am wannan yana daga cikin hanyoyin da ake kafin gaba a gurin Ubangiji subhanahu wataala ya wajen neman biyan bukata to yayi wani aiki mai kyau tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ya roki Allah subhanahu wataala da wannan aikin da yayi kuma yayi shi dan shi ba dan wata manufa ba ba dan wani ya yabe shi ba ba dan wani ya ce ya iya ba ko kaza a yayi shi dan Allah yana da tawassuli da wannan kamar da yazo cikin hadisin mutane guda uku da suka shiga cikin kogo ko dutse ya rufe su ko wannan su yayi tawassuli da wani aiki da yayi wanda a lokacin da yayi tsakanin shi da Allah yayi wannan abu babu wani abu a ransa da wata bukata ta duniya ko wata manufa ta duniya suka yi tawassuli kuma Allah ya karba addu'a su ya yaye musu wannan aikin ba wannan dutsen kwarenye suka samu suka fito game da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara a hadisin Imran iqra'ul qur'ana was'alu Allah bihi ku karanta alqur'ani ku roki Allah da wannan alqur'anin kana yin karatun alqur'ani kai addu'a kana yin sallah ta nafilu kana yin qiyamul layli karshen sallah ka kai addu'a ka roki Allah da wannan sallar da kai ko kai azumi kai roki Allah da wannan azumin da kai duk wanda yana daga cikin hanyoyin tawassuli kamun kafa da da'a ta Ubangiji da katada da walinsa cikin magabata sun fassara fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila suka ce ai bi ta'atihi ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah sannan ku nemi wato wani kamun kafa zuwa gare su suka ce da da'ar ku wato da ayyukan da za ku yi masu kyau ku nemi wasila wato abinda za ku yi kamun kafa zuwa ga Allah da su
wani to kuma take cewa malam mace da namijin da aka sanya musu ranar aure me ya kamata su yi domin kare mutuncin junan su kuma ko akwai addu'ar da za su yi domin samun zaman lafiya a zamantakewar tasu ta aure
to aure babban abu ne a rayuwar musulmi aure wata haduwa ce da Allah subhanahu wataala yake so a samu tsakanin namiji da mace sannan kuma wani alkawari ne wani yarjejeniya ce ta zamantakewa mai karfi Allah subhanahu wataala cewa akhadna minkum mithaqan ghaliza Allah ya kira wannan zamantakewar da bi al-mithaqul ghaliz wato al-mithaq shi kansa wata yarjejeniya ce mai karfi kuma sannan Allah sai sifanta ta har ila yau da ghaliza wato mai kauri wata karfar yarjejeniya mai kauri wato ne yana nuna maka girman wato zamantakewa ta aure to kaga abu mai muhimmanci irin wannan ya kamata ya zama na waɗanda za su shiga cikin irin wannan da'ira tsarkake zuciyarsu su rufe Allah subhanahu wataala da al'amuransu su nemi taimakonsa su yawaita wato neman agajinsa da neman taimakonsa akan abinda za su shiga su nemi albarka wajensa abinda yake faruwa a yanzu za mu ga da dama daga waɗanda suke shiga sha'anin neman aure ko ma a cikin yanayin auren sanda ake bikin za ka dan cika shi da abubuwan sabon Allah wala abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar sai kaga cewa shi ake kokarin ma ai mutun daga an ce ko wani budurwarsa ce ko wani an musu bai ko sai ji kamar ma matarsa ce saboda ka dukkan wani abu da yake tsakanin namiji da mace idan su fita su tafi yawo tare su zauna wuri guda su yi hotuna su kusanci juna sai kaga cewa kamar ba komai bane wanda kuma wannan sakon Allah ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutun ya taba matar da ba wata ke ajnabiyya sama bisa wani larura ba yayin ce ka zauna akan wato wata kibiya ko wata basilla mai abin nan mai tsini ta soke ka yafi maka alkhairi akan ka taba matar da ba halalin ka ba ko ba muharram ya ka ba saboda haka hakan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji da mace suke banta su biyu ba tare da sina na uku ko kuma ba tare da cikin jama'a ba la yaqulanna ahadukum bi imra'atin illa wa shaytanu thalithuhuma kada ɗayanku ya zauna da wata mace su biyu face shaydan ne ya zama shine na ukun su saboda haka duk waɗannan abubuwa zaka ga cewa in aka zo yanzu wajen batun aure ko ana neman aure an mai da shi kamar halal sai dauke ta fita da ita tafiya da ita zai ci abinci su ji sha ice cream su yi wai sana zuwa yi wasu hotuna waɗanda babu kame kai a ciki a ta yadawa ana cewa yi free wedding ne ko ake kiransu ko menene za su yi shi kafin a yi aure a zo a yada su to kaga duk wannan kamar ana tsokanar ubangiji ne subhanahu wataala cewa gashi za mu yi aure kuma muna yin abubuwan da ba ka so ne su albarkar da ake so a sa a aure ka kasa mana kamar kuna tahaddi ne kuna kalubalantar ubangiji ne shi yasa sai ga da yawa daga cikin irin wannan auren da an zo an yi shi kuma sai ka ga ba ji ko ina ba wata ɗaya wata biyu sai ya shiga matsaloli karshe ka ga ma wani auren ya mutu ya lalace kuma ayi rabuwa baran-baran da ba arziki a cikin ta to duk abin da yake jawowa shine an yi abin da Allah subhanahu wataala ya rushe albarkar da take ciki saboda haka ya kamata waɗanda suke niyyar aure da waɗanda ma suke kuma aurata ko da suke cikin shi a dubbiki ayi kokari a tsaftace shi daga abin da yake saban Allah ne domin gudun Allah subhanahu wataala kada ya cire albarka daga cikin wannan auren a zo a yi ta samun matsaloli a cikin sa ko bayan an hayayyafa da zanto ya'yan sun fita so babu wani kyakkyawar tarbiyya babu wani kyakkyawar albarka tare da su
sai wannan shi kuma yake cewa malam mahaifinsu ne rasu kusan shekara 15 da ta gabata yace an riga an raba gado to yanzu kuma sun gano cewa akwai kudi a irin shareholding din nan amma kuma kudin ba shi da yawa bai wuce naira 20,000 ba shi ne suke tambayar malamin shin za su iya rabawa ko kuwa dai su bar shi kawai domin za a iya yin ɗawainiya mai yawa kafin waɗannan kuɗaɗen su fito
ai wannan shawara ta rage ga mai shiga rijiya su suka san wahalar da za su sha wajen karɓarsa a ƙarshe suka sha abin da ya fi 20,000 ɗin ko su yi wahalar da ta fita 20,000 to kuma 20,000 ta zo hannunka bayan ka kashe abin da ya fi 20,000 wacce riba ka samu ko ka yi wahalar da in an baka 20,000 ba za ka yi ta ba wanda riba ka samu ko kuka san me a gabanku da kai da kanka ce kuɗin ba su da kima ko za ku bari naku ne da ba kun ga a hakan ku sai kun karɓo haƙƙinku wani yana cewa shi haƙƙinsa ne ko zai kashe nawa sai ya karɓo akwai da irin wannan masu irin wannan aƙidar shi ba zai bar haƙƙinsa ba ko nawa ne sai ya karɓo ko da zai tsara abin da ya fi wannan to in a cikinku akwai wanda suka ce haka kenan sai a basu su je su karɓo kayansu don haƙƙinsu
sai yake cewa mallaki idan mutum ya nemi a taimaka masa da kuɗi domin ya biya wani abu ko ya biya wata bukata bayan an bashi kuma sai ya yi amfani da kuɗin ta wani abin daban shin yana da laifi
in ƙarya yayi da farko ya faɗi wani abin da idan ya faɗe shi za a tausaya masa a taimaka masa sai ya amfani da wannan ƙaryar ya faɗi wata bukata wanda mutane za su tausaye shi su bashi to wanda ya karɓi kuɗin su ba bisa hanya mai kyau ba wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil yana daga cikin cin dukiyar mutane ta hanyar da ba gaskiya a cikinta domin ka yi ƙarya don su baka amma in abin da suka faɗa ɗin gaskiya ne ka faɗi wata bukata ta bujuro maka ba ka da abin da za ka yi za ka biya bukatar sai ka gaya wa mutane kafin a kawo maka sai kuma bukatar ta biya su kuma waɗanda daga baya suka turo maka shi kenan babu wani abu na cewa ko ka ci haramun in ka yi wani abu ko wani bukatar ka daban da shi. Dan ba dole bane abinda suka ce din nan dole sai shi za ka yi amma idan ƙarya kai tun farko dan su tausaya maka ya ce wani yaranka yana asibiti bayan da lafiya wanda su tausaya maka su baka kuɗin magani a halin kai ba wannan bane wata harka ce kake so ka je ka kulla ko wani abu ka gani kake sha'awa ka saya ba kar kuɗi kai wannan ƙaryar su wani haramun kake karɓa kuma abinda ka ci na dukiya ka ci ba bisa ka'ida ba.
To wannan shi kuma tambayar yake ta mallan menene hukuncin wanda ya ci mushe abin da ya mutu ba tare da an yanka ba
a cin mushe haramun ne mutum ya ci mushe ya ci haramun bai ba a yanayi na larura ba Allah ya ce hurrimat alaykum al-maytatu an haramta muku mushe saboda an haramta cin mushe ga wanda yake cikin hali na zaman gida ba hali na larura ba yana da abin da zai ci haramun ne ci mushe amma idan a hali ne na matsuwa yana cikin halin tafiya ba abinci ba wanda zai taimaka masa da abinci ba inda zai samu abinci ga yunwa za ta kashe shi ya tsinci mushe ba ne fiye ci kuma da tsoro ga yana ba gani wala hajin wala ismailai
suna tambaye ta mace kace mala menene ingancin cewar haƙƙin makwabci na mutum gidaje 40 ne ta nan dama da hagu da kuma kamar yadda aka faɗa
wani hadisai ne da basu inganta ba hadisai ne masu rauni suka bayyana cewa makocinka shine daga dama gida 40 daga hagu gida 40 gabanka gida 40 bayanka gida 40 akwai hadisai da aka rawaito wanda dukkan su babu wanda ya inganta akwai hadisin Abu Huraira a cikin Musnad Abi Ya'la hadisi ne mai rauni kwarai da gaske akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha yana cikin sunan al-Baihaqi shi ma hadisi ne mai rauni akwai hadisin Ka'ab shi ma rauninsa sosai akwai hadisin Ka'ab Ibn Malik shi ma yana cikin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani shi ma hadisi ne mai rauni kwarai da gaske akwai Mursal da Zuhri Mursal az-Zuhri Karih suna da tsananin rauni shi Mursal Zuhri ya danganta hadisi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da hadisin hadisa ba yana da rauni kwarai da gaske Zuhri yana daga cikin kananan tabi'ai saboda haka tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tazara saboda haka duk wannan ruwayoyi ne wanda ba su inganta ba duk cewa Imam Ahmad ya yi nassi akan wannan ya faɗi abin da gida 40 din amma dai bisa ruwaya sahihiya babu shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa makocin makotaka al-urf wato al'adanci waye a al'adar zamantakewa za a ce masa makocinka. Shi wannan ƙurfi, shi wannan al'ada shi ne yake iyakance makoci. Wasu su ce wanda kuke haɗuwa a masallaci ɗaya kuna sallah, akwai wanda duk masallaci guri ɗaya kuke haɗuwa ku sallar, to wannan su ne makocinka. Daga damar nawa ne ya hagu, nawa ne ba a wannan lissafi. Inda masallaci ɗaya na ku, idan masallatai biyu ne to duka in unguwa ɗaya ce amma masallatai biyu ana sallah ana sallah ana, to duka masallatan guda biyu na can za su iya zuwa sallah, wata rana za ka iya zuwa can, to duka masallatan biyu gaba ɗaya makotanka ne. Wasu su ce duka unguwa, amma wannan yayi yawa musamman a yanzu. A da can alhai za ka samu ɗan ƙarami ne, unguwa za ka samu ɗan ƙarama ce, amma a yanzu unguwa za ka same ta ɗaruruwan mutane ne ko dubunnai ba a cikinta. Kaga a ce dukkan wannan dubunnan sunan su makota, a al'adance wannan abin ba zai yiwu ba. A da can ba yawa mutane za ka gan su, ɗan wani lokaci ma ƙabila ɗaya ce ko ma wani fari ne wani leshi ne daga cikin wata ƙabila sai gaskiya sun zo kamar irin manya-manyan gidaje da ake da su a gari. Kaga cewa gida guda ne amma kusan duka dangi ne a ciki, can ɓangaren kaza can ɓangaren kaza. Kaga wannan duk za ka iya kiran shi a da can za a kiran shi hai, shi yasa a wancan lokaci ma sai ka ji ana kiran sunan ahya ɗin da sunan wata ƙabila, kamar a ce Bani Amr ibn Auf ƙabila ce kuma ake jingina duka waɗanda suke wannan gurin zuwa ga shi wannan kakannin su. To haka yana da yawa a da can, amma yanzu abin ya fi ƙarfin haka. Saboda haka dai malamai sun yi ta yanzu kama gurin Abu Hanifa, shi aljar shi ne almulasik wanda jikin gidanka yake haɗe da nashi shi ne makoci. Amma dai magana dai mafi ƙarfi shi ne abinda urfi, abinda al'ada ta gudana a kira shi makotaka. To wannan makocinka ne, wataƙila gida goma, gida sha biyar, gida ashirin, gida sha bakwai, gwargwadon yadda za a iya cewa waɗannan kuna haɗuwa a wasu gurkuta sau tari ana gaisa ko ana wucewa ana gamuwa da juna.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam yana son ƙarin bayani akan falala da kuma ladan karatun Alkur'ani game da hadisin da ke cewar karanta suratul ikhlas kafa ɗaya yana da ladan ɗaya bisa uku na Alkur'ani, da kuma wanda ya karanta suratul ikhlas kafa uku yana daidai da wanda ya karanta Alkur'ani gaba ɗaya. Sai kuma yake cewa ya za a alaƙanta hadisin da ya ce a karatun Alkur'ani kowane harafi yana da lada goma da kuma waɗancan hadisin.
Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai dama ya faɗi cewa hadisi abinda ya faɗi cewa qul huwallahu ta'ala da suratul qur'an, suratul qul huwallahu ahad tana daidai da sulusi wato ɗaya bisa uku na Alkur'ani. Sanda ya fito ya ce wa sahabban sa hadisi Abu Huraira yake cewa mana bana ajizu ahadukum an yaqra sulasal qur'an, da yanku yanzu ba zai iya karanta sulusan alqur'ani ba, ma'ana a dare daya. Sai sahabbai suka ce fa shaqqa zalika alaihim wa qalu ayyuna yastati'u zalika ya rasulullah, waye cikin mu zai iya haka sulusan alqur'ani a dare daya? Sai yace karanta qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an, karanta qul huwallahu ahad tana daidai da thuluthal qur'an. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ja'ala qur'ana thalathata ajza' wa ja'ala qul huwallahu ahad juz'an min alqur'an, Allah ya kasa qur'ani uku ya sanya alqul huwallahu ta zama juz'i ne na Alkur'ani. Akwai sanda ya fito ya ce wa sahabbansa ku tattaro zan karanta muku sulusun Qur'ani, da ya zo karanta musu qul huwallahu ahad sai ya shiga gida. Sai sahabbai suka shiga tantama ko wani abu ne ya taso ya shigar da shi gida zai fito ya karanta mana. Sai ya fito sai yake cewa qul huwallahu ta'ala sulusul Qur'an. Abin da ake nufi ta'dilu sulusul Qur'an fi thawab tana daidai da karanta sulusun Alkur'ani a fil jaza'i was thawab la fil ijza. Akwai abin da ke cewa al-ijza, al-ijza shine ta ishe ka komai, ba za ta ishe ka ba a matsayin ka karanta ta sau uku daidai da Alkur'ani ta zama ta dauke maka sauran abubuwan da suke cikin Alkur'ani, ba ka bukatar karanta shi, ba ka bukatar nazari a ciki, ba ka bukatar tadabburi, a'a tana nufin alada zaka samu wannan ladan na karatun alqur'ani cikakke a dukkanin Allah sau uku amma ba za ta wadatar da kai da sauran bukatu da alqur'ani yake tattare da su ba yanzu da mutum zai zo karanta qul huwallahu sau uku a cikin sallarsa an ce ta'dilu thulusal qur'an kaga kai uku ya zama qur'ani cikakke amma a sallar bai karanta fatiha ba sallarsa ba ta yi ba kaga ce ayatin da an ce tana daidai da alqur'ani shikenan fatiha ba ita nan cikin alqur'ani to duka ta hadu kace shikenan sallar ka kawai ita kadai za ka karanta ba karanta fatiha ba za ta gamsar da kai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da risala da yayi musamman akan akan wannan hadisi risala ce mai yawa yayi ta akan akan wannan hadisi na Allah ta'ala surah al-Qur'an yake cewa wato kamar dukiya ce dukiya iri ce akwai dukiya ta kudi sahabar kudi madarar kudi akwai dukiya ta kadarar gidaje akwai dukiya ta kadarar dabbobi akwai dukiya ta abinci duk dukiya ce kuma mutum ɗaya zai iya mallakar dukiya da za ta yi daidai da mutumin da ya mallaki dukiya daban-daban nau'o'i daban-daban shi wani nau'i ɗaya mutum yana da miliyan ɗari wani kuma yana da abinci da gidaje ko da gida da kayan sawa na miliyan ɗari kaga mai kuɗi miliyan ɗari daidai yake da shi ma wannan mai kadara ta abinci da gurin zama da kayan sawa na miliyan ɗaya wannan daidai yake da wannan amma wannan mai kuɗi bukatunsa ba za su biya ba sai ya nemo waɗannan abubuwan ba zai iya rayuwa kawai kuɗin shi kaɗai a gabansa ba sai ya nemo abinci sai ya nemo gurin zama sai ya nemo abin da zai yi sutura da shi kaga shi wancan kuɗinsa daidai yake da wannan amma kuma shi baya da bukatar wannan tunda yanzu yana da abinci yana da kuma yana da komai wannan kuma dole ya bukaci zuwa ga wannan to haka wanda zai karanta qul huwallahu sun ce wasu malamai suka ce tana kunshe da abin da ya shafi zatin ubangiji subhanahu wataala da sifofinsa to banda wannan a cikin alqur'ani akwai abin da ya shafi hukunce umarni da hani akwai abin da ya shafi alwa'd wal wa'id in mutum yayi kaza za a yi masa kaza ko abu kaza ya faru Allah ya yi kuma iri kaza ko ranar gobe kiyama akwai aljanna akwai wuta shine alwa'd wal wa'id wannan shi wani bangare ne alqur'ani to dan adam yana bukatar duka waɗannan saboda in yayi wannan sau uku aka ce zai samu ladan wanda ya karanta wannan qur'anin sau uku amma kuma ba za su gamsu ba za ta ishe shi ba ce baya bukatar wannan abubuwa guda da yawa sannan karatu yana da alaka da mai karatu mutumin da zai karanta alqur'ani da tadabburi da fahimta yana karantawa yana tadabburi yana fahimtar abin da yake karanta ba daidai yake da wanda kawai yake karanta da gafala da jahilci ba su zama ɗaya ba ko da kuwa za su samu lada zai samu lada a cikin abin da yake karantawa amma ladan da wannan zai samu dole ya karanta shi kamar sallah ce da ba mu tsaya mu yi sallah a wuri guda amma ladan da za a samu zai bambanta duk da shi sallah iri ɗaya ce amma kuma saboda khushu'i da nutsuwa da aka yi a cikin sallah da kula da sunnoninta da mustahabbanta za su ƙara mutum lada sama da wanda shi ko bai iya kula da waɗannan ba ko wataƙila ma bai san su ba saboda aka cewa ta'dilu thulusal qur'an ana nufin fil jaza'i was thawabi la fil ijza kamar mutumin kamar misali a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutumin da ya salla a harami na makka daidai yake da 100,000 salafi masu ba 100,000 sala kaga in ka lissafa salloli na shekaru ga sallah ɗaya zaka samu ladan 100,000 sala wannan zai saka ce bari in nayi tunda ni shekaru na duka ba za su wuce shekara ta zamo ta kila na mutu to bari in yi sallah adadi kaza ya isan mun ba sai nayi salloli ba tunda na riga na samu ladan wannan fil jaza'i ne la fil ijza saboda haka a lada ubangiji zai iya baka amma wanda zai karanta alqur'ani daga farko zuwa ƙarshe yana da abin da ya shafi tadabburi da ayoyin da suke ciki yana da abin da ya shafi fahimta da ayoyin da suke ciki yana da abin da kuma zai biyo baya na aiki da abin da ya karanta na hukunce wanda duk kai anan ba za ka samu wannan bukatar ba in ka takaita akan ulwallahu ita kadai. Saboda haka wasu lokaci wani lokaci mutane sukan kalli kawai wani bangare ne su manta da wani bangare. Babu shakka lada haka yake. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka. Mutumin da yake karanta ulwallahu yana ta maimaita ta a dare, yazo ya sa ka zo aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga wani kiyamul layl yake amma ulwallahu kawai yake karanta. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ulwallahu ta'adilu sunnatul qur'an. Saboda ba laifi idan mutum ya karanta ta sau uku zai samu wannan ladan da aka ce, amma kuma wanda zai karanta alqur'ani shi kuma zai hadu da wasu abubuwa na bukatu wanda za su sa Allah subhanahu wataala ya bashi wasu wani ladan duriya akan wannan na karanta alqur'anin kulli harfin asabina hasana wal hasanatu bi ashri amsalha. To zai samu kuma wani abu kari akan wannan wanda shi wanda zai karanta ulwallahu ba zai ci karo da wadannan abubuwa.
Tumma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta kan hanyar ku da rubutaccen sakon text ko kuma WhatsApp a kallon bura 0703 364 1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma da mun shi malamin nan al-professor Sheikh Muhammad San Umar Jalli Mu'awiyan babban malamin sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai da rassasan da nan kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.